Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sun yana ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na hantsin yau Laraba 26 ga watan Yuli shekara ta 2023. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa al'ummomin garuruwan da ke zagaye da madatsun ruwa na Shiroro da Kanji a jihar Niger na ci gaba da kokawa kan matsalolin da suka shafi rashin wutar lantarki da ambaliyar ruwa da suka ce har yanzu ba su sami kulawar hukumomi ba. Aisha Mu'azu za ta shigo da shirin ciwon yamace. Haka kuma za mu kawo muku sharhin jaridun kasar Kamaru. To amma kafin duk waɗannan, sai a fara da labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta buƙaci a gudanar da bincike sosai bayan da jami'an tsaro suka kama wasu da ake zargin 'yan ƙungiyar Boko Haram ne suna yunkurin kai wa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Atiku Abubakar Hari. Kaman da aka yi ranar Lahadin da ta gabata, na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da fafatawa a kotu akan sakamakon zaben shugaban ƙasar Najeriya da aka yi a watan Fabrairun da ya gabata. Jam'iyyar PDP ta yi zargin cewa jam'iyyar APC mai mulki ta yi nasara ne saboda magudin da aka tafka, lamarin da jam'iyyar ta APC ta musanta. Ga fassarar rahoton Timothy Obiezu daga birnin tarayya Abuja. Babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ta PDP ta faɗa a ranar Litinin cewa maharan sun so su kashe ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Atiku Abubakar da bayan Allah da basu ji ba basu gani ba a gidansa, su kuma janyo hargitsi. Jam'iyyar PDP ta kuma yi zargin cewa kaman da aka yi na da nasaba da gargaɗin da jam'iyya mai mulki ta yi wa ɓangaren shari'a ƙasar a kwanan nan. A makon da ya gabata, jam'iyyar APC mai mulki ta buƙaci kotun sauraron ƙararrakin zaɓe da ta ba a hankali akan duk wani hukunci da za a yanke a game da zaben da aka yi a watan Fabrairun da ya gabata, inda ta ce yanke wani hukunci da bai dace ba zai iya haifar da tarzoma a Najeriya. A ranar Lahadin da ta gabata ne, jami'an 'yan sandan jihar Adamawa suka cafke wasu mutane biyu a gidan Atiku Abubakar. 'Yan sandan sun ce mutanen sun bayyana cewa su 'yan ƙungiyar Boko Haram ne da suka so su tada bom a wurin. Frank Sha'aibu shi ne mai magana da yawun Atiku Abubakar. Ya ce Abubakar ne aka so a auna saboda jam'iyyarsa ta PDP ta gabatar da ƙwararren hujjoji a gaban kotu akan sakamakon zaben na watan Fabrairu.
We don't see it as a coincidence. We do not need the services of a clairvoyant to hazard a guess.
Yace, ba ma ganin lamarin a matsayin wani abu da ya faru kawai. Ba ma buƙatar wani ya tabbatar mana abin da ke faruwa. Muna tabbatar da cewa sun san ba su da mafita. Mun kuma tabbata suna jin takaicin tarin hujjojin da muka gabatar a gaban kotu. Abin da kawai suke da shi a yanzu shine su ga yadda za su kai wa rayuwar Atiku Abubakar hari. Jam'iyyar PDP da ta Labour sun kalubalanci sakamakon zaben da ya dora Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC akan karagan mulkin Najeriya. Sai dai jam'iyya mai mulki ta yi watsi da wannan ikirarin. Sakataren yaɗa labaran jam'iyyar APC na ƙasa Felix Moka ya ce zarge-zargen PDP ba su da tushe ko kaɗan.
Very unfortunate, but the People's Democratic Party would trivialize something as serious as suspected terror attack.
Yace abin takeici ne ganin yadda jam'iyyar PDP ta dauki wani babban abu kamar zargin harin ta'addanci ta siyasantar da shi akan wani lamari da har yanzu ke a matakin farko na bincike. Hakan dai ya nuna zurfin yadda PDP ta shiga cikin rudani. Ina ganin wannan shine ƙarshen rashin tunani. Nan take dai Atiku Abubakar bai ce komai ba game da zargin yunkurin kisan.
To an jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahoto. Al'ummomin garuruwan da ke zagaye da madatsun ruwa na Shiroro da Kanji a jihar Niger da ke arewacin Najeriya suna kokawa kan matsalar rashin wutar lantarki, duk kuwa da cewa suna dab da madatsun ruwan da ke samarwa ƙasar wutar lantarki. Al'ummomin sun ce ko baya ga matsalar ta lantarkin, suna kuma fuskantar kalubale ambaliyar ruwa da har yanzu hukumomin suka kasa magancewa da yake a nasu bangare hukumomin na cewa suna daukar matakan shawo kan matsalolin daga Mina ga rahoton Mustafa Nasiru Batsari
a yanzu haka dai garuruwa da dama ne ke zaune cikin yanayi na duhu a sakamakon rashin wutar lantarki a gabar madatsun ruwan Shiroro da Kayinji da ke samar da hasken lantarki a Najeriya bayanai dai sun nuna ko baya ga rashin hasken lantarkin waɗannan garuruwa na fama da matsaloli irin na ambaliyar ruwa da ke sa su tafka asarar dukiya da ma rayukan jama'a a kusan duk shekara Alhaji Usman Jibril Erana mazauni ne a gabar madatsar ruwan tashar lantarki ta Shiroro.
Ba za su buɗe ruwa ya shiga gonannakin mutane, mutane za su yi yadda za su tsallaka kogin nan sai cikin wasifa da haɗari. Amma NEPA ba su taɓa kallon mu a matsayin cewa akwai wasu community ba, akwai Galadima ko akwai Erana, ba su ma san da mu ba.
To shi ma dai shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomi ta jihar Naija. Kuma shugaban karamar hukumar Bargu mai tashar samar da lantarki ta Kayinji Alhaji Yarima Kilishi Suleiman ya ce suna kokarin karbar abin da ya dace daga kamfanonin samar da lantarkin.
Yanzu mun rubuta musu yanzu kamar sai labari a wurin su ba muna nan dai muna saurara.
To yanzu kamar me kuke so yanzu a rika baku?
Eh tunda zai dan shekara ne kuma haƙin na local government ne kamar bata.
Ko da yake dai kokarin jin ta bakin koda ɗaya daga cikin kamfanonin da ke aikin samar da lantarkin a waɗannan yankuna ya ci tura. To sai dai shugaban hukumar nan da ke kula da yankunan da ke samar da lantarki a Najeriya ta Hyperdeck Alhaji Abubakar Sadiq Katikan Yawuri ya ce a da can an tafka kuskure game da karɓar abin da ya dace daga waɗannan tashoshi da ke samar da lantarkin. To amma a yanzu an yi gyara.
Amma yanzu gyaran da aka yi ma dokar lantarki na ƙasa ya gyara wannan kuskure ɗin. So muna sa ran Allah ya da tunda suna amfana da waɗannan gulabe ɗin za su taka nasu rawa wurin ganin cewa sun ba da haƙƙin da ke kansu domin shirye-shiryen da zai kawo ci gaba ga waɗannan al'ummomi.
Gwamnan jihar Naija Umar Muhammad Bago bayan da ya karɓi tawagar hukumar ta Hyperdeck amma bai yi wani bayani ba sosai a lokacin da aka tambaye shi akan wannan al'amari.
Kun gamsu da irin ko gudunmawa ko kuma harajin da gwamnati ke ansa daga waɗannan madatsun ruwa?
To an riga an canza tsarin, insha Allah komai zai gyara.
Gwamna Umar Bagwan dai ya buƙaci hukumar ta Hyperdeck da ta ƙara mai da himma wajen kula da al'ummomin waɗannan yankuna domin rage masu raɗaɗin wahalhalun da suke fuskanta. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. Muna kuma nan a kafofin sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram har ma da YouTube. Yanzu ga Maryam da cigaban labaran duniya.
Amurka za ta tura wa Ukraine ƙarin agajin soja na dala miliyan 400 ciki har da makaman kariya ta sama, ƙananan jiragen sama marasa matuki da kuma motoci masu silke a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Talata. Za a samar da makaman ne a ƙarƙashin tsarin Presidential Drawdown Authority da ke samar da makamai ga ƙasashen waje cikin sauri wanda ke ƙarƙashin ma'aikatar tsaron Amurka. Wata sa'in ma kayayyakin na isa cikin 'yan kwanaki bayan an amince da su. Kayayyakin za su fito ne daga rumbun da ake jirge tarin makaman Amurka da ba a amfani da su. Sanarwar ba da agajin na zuwa ne a daidai lokacin da sojojin Ukraine ke ci gaba da kai hare-hare a hankali a kan dakarun Rasha da ke mamayar ƙasar. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce za a ba da tallafin ne da nufin ƙarfafa gwiwar sojojin Ukraine a fagen daga da kuma taimaka musu ƙwato yankunan ƙasar. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun aiwatar da dokar rufe wurin gyaran gashi da jiki na mata a fadin kasar a jiya Talata bayan cikar wa'adin wata daya da aka ba masu masana'antar. Lamarin da ya sa dubban mata rasa aiki a kasar da ke fama da talauci. Tun bayan komawa kan karagar mulkin kasar shekaru biyu da suka wuce, hukumomin Taliban masu ra'ayin rakau suka sanya tsauraran matakai akan yancin mata tare da hana su damar samun ilimi, fita bainar jama'a da kuma yin ayyuka da yawa. Masana'antun gyaran jiki su ne ayyuka kalilan da suka rage da mata ke yi a Afghanistan, kuma wurin zuwa don yin mu'amala da juna. Rahotanni sun ce galibin masu aiki a masana'antun su ne karfin gidajensu. Dokar ta sa an rufe masana'antun mata kusan 12,000 ciki har da guda 3,000 a babban birnin Kabul da suka ba mata kusan 60,000 aiki, a cewar wata kungiyar masu masana'antun a Afghanistan.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To kafin shirinmu na gaba sai a shakata da wannan waƙar. To madalla kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin Ciwon ƴa mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Maudu'in da muke tattaunawa a kai tun makonni da hudu da suka gabata shine matsalar cin zarafin mata, musamman a zamantakewar aure, wanda ya samo asali bayan da wani magidanci a jihar Edo ya harbi matarsa a hannu da bindiga sakamakon bata kammala girki ba a lokacin da ya dawo gida, lamarin da ya sa aka yanke hannun nata baki daya. Madomin tattauna wannan maudu'i mun karbi bakuncin barista Amina Umar Hussein, sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano, da kuma Hajiya Halima Baba Ahmad, shugabar gidauniyar Center for Juvenile Delinquency Awareness, gidauniyar da ke fafutukar wayar da kan mata da matasa. A makon da ya gabata, lokaci ya ci mana a sa'ar da barista Amina Umar take cewa
idan har mutum zai yi duba na basira kuma na tsanaki akan matsalar da suke kawo jinkiri a tafitar da shari'unmu, a Najeriya gaba daya. Matsaloli ne masu yawa wanda kuma gaskiya ba za mu ji tsoron fada cewa waɗannan matsalolin sun fi yawa daga bangaren gudanarwa, wato bangaren gwamnati.
To matashiyarmu a yau ita ce amsar tambayar da na yi wa Hajiya Halima Baba Ahmad cewa waɗansu mutane suna da ra'ayin cewa ballaga za ce mijinta yake iya ɗaga hannu har ya kai mata mari a kuncinta, kasancewar suna yawan cin karo da irin waɗannan matsaloli a aikin da suke aiwatarwa.
Waɗanda suke ɗaukar cewa ballaga za ita ce mijinta zai ɗaga mata hannu, to ai sun yi kuskure babba guda ɗaya da suka yi shine shi fa aure kansa ibada ne, kuma wajibinmu ne mu gina auren nan akan yanda Allah ya faɗa. In har ba a gina aure akan yanda Allah ya faɗa ba, dole za a rinka samun matsala. Bayan matsalan da za a samu kuma babba shine ya gurɓata ma mutum zamantakewarsa da mai gidansa har ma da ƴaƴansa. Shine sai kiga cewa an fara samun rashin jituwa tsakanin mata da miji, ba zai kula da haƙƙinta da Allah ya ɗora mata ba. Baya ga wannan ba zai kuma kula da tarbiyyanta ba, shine ma babban abu. Ballantana har ta samu nutsan da za ta kula da tarbiyyar ƴaƴanta.
To barista, kina bayani game da irin matsalolin da suka dabaibaye shari'a.
Yanzu misali idan kika duba wata matsala kamar yanda nace miki, idan kika kalli ƙwaryar cikin kotu zaki ga turaku guda biyar. To idan kuma kika ce bari in fada binciken in fito daga wajen kotu zaki ƙara samun turaku biyu. Wato akwai hukumar ƴan sanda wanda a dokar kundin tsarin mulkin Najeriya su suke da haƙƙin kama mai laifi, bincikarsa da kuma gurfanar da shi a gaban shari'a. Wannan duk wanda zai faɗi gaskiya ya san halin da hukumar 'yan sanda take ciki a Najeriya, ya san halin cin hanci da rashawa da ya dabaibaye ta saboda gwamnati bata wadata ta da kayan aiki ba. Mu da muke mu'amala da su dole ne musu adalci, muna ganin irin halin da suke shiga. Kaga mutum ka bashi bindiga don ya tsara rayuka da dukiyoyin al'umma amma baka wadata shi ba, wannan ko shakka babu laifin bangaren gudanarwa ne, wato executive arm of government, gwamnoni, wanda muna ganin cewa an shigo bangaren siyasa da ya kamata a ce sun taimaka mana saboda gwamnati ce da muka zaba da hannunmu, amma babu abin da suke yi illa kokarin su wadata kansu da iyalansu, sun bar talaka a titi a cikin wahala a cikin musifa. Kuma kamar Hajiya Aisha yanda kika kara cewa mutane ba suna kallon lauyoyi a matsayin waɗanda suke jan kafa, to shi ma wannan ba wai ina kare mu lauyoyi bane da ina cikin mu, a'a, abu ne da ya kamata mutane su kalle shi da idan basira. Kamar yanda nace miki tura kunnan duk inda daya ko hudu ne a lokaci ɗaya suka yi aiki ɗaya bai yi aiki ba, abu ba zai yiwu ba. Idan kuma muka fadada abun muka sa su muka mayar da su tura ku bakwai, hukumar bincike, lauyan gabatar da shari'a, lauyan kariya, kotu, hukumar gidan gyaran hali da tarbiya, hukumar 'yan sanda da kuma hukumar gyara dokoki. Idan muka kalli waɗannan turakun guda biyar za mu ga babu wacce ba ta da matsalar da za ta iya kawo jinkiri a gudanar da shari'a. To su kansu lauyoyin, misali Hajiya Aisha, akwai raji da ake cewa akwai waɗannan ƙungiyoyi na kare haƙƙin ɗan adam na ƙasashen waje wanda ake cewa suna ƙoƙarin su ga yaya za a yi ana gurfanar da masu keta alfarma da cin haƙƙi da kuma cin zarafin mata ko kuma gender violence, cin zarafin jinsi. To za ki ga ala ayi halin su ma waɗannan za a yi ta faɗa ana cewa ƙungiyoyin ƙasashen waje suna kawo taimako, ƙungiyoyin ƙasashen taimako waje suna kawo tallafi don shari'a. Sai ki ga tallafin da gudunmawar da suke kawowa baya zuwa hannun lauyoyin da ya kamata.
To barista, ba na tare numfashinki ba, zan dawo baki dama ki kammala wannan bayanin da kika fara mana. Yanzu Hajiya Halima, wasu irin gudunmawa za ku iya bayarwa?
Babban gudunmawa da za mu bayar shine wajen wayar da kan al'umma, kuma a ga zahirance waɗanda aka samu an ci zarafinsu kuma a hukunta wanda suka ci zarafinsu. To duk wanda aka ci mata zarafi za ta samu ƙarfin gwiwa fitowa ta nuna cewa gashi an ci mata zarafi, ba dan wani abu, saboda ta ga an hukunta wance, an hukunta wane, ta san inda fito da nata ma ba kunya da ta ji ba. Kuma so da yawa abin da yake hana mu fitowan shine ni kaina yanzu akwai wani cin zarafin da aka zo har gidanmu aka yi, kuma yanzu haka ma muna kotu akan wannan. In Allah ya so ya da ina jiran akai matsayin da kotun abubuwan da suke faruwa duka muna da shi, duk mun yi recording dinsa, amma dai da haka muna dai jira mu ga kotun me zata yanke hukunci akai, saboda ya zamana ni kaina ne aka zo gidanmu fa aka min wannan cin zarafin, dukan tsiya aka min na fitan hankali, amma na bi wasu hanyoyi saboda in samu akan samun hakkina wallahi abu ya gagara to yanzu haka muna kotu muna jira ne mun ga irin tafiyan da take amma tafiyan bayan da aka yi gaskiya tafiya ne ba mai dadi ba sai dai bara mu ce komai ba abin da yasa na fito da wannan misali na bayar da na kaina saboda ina so in gwada mana nema ta neman hakki ba maganan kunya a ciki in dai har za a ce zarafi na a dake ni in fito in fada in bada misali a kaina abin da ya faru so ina ganin wannan kadai ya isa mata mu fahimci cewa lalle maganan cin zarafi ya wuce a boye shi abu ne wanda ya kamata mu fito mu karɓi haƙƙinmu kuma mu tabbatar cewa dokan nan da aka saka din ba saka doka ba a tabbatar da hukunci akan wanda ya laifi shine babban abin da muke muradi mu ga ya fara a ƙasar nan ba akan wannan da cin zarafi kadai ba akan kowanne abu wanda zai zama na mutun ya kare dokan ƙasa in har ana daukan matakin zai isa wani ya gani ya ce eh lalle wannan abu an yi hukunci ma wani to lalle ni ma ban shafa ma kaina ruwa amma in har ana cin zarafi ko ana kare dokokin ƙasa ba a daukan mataki a kai ana ganin karar an yi hukunci ma wani to wallahi tallahi gaba-gaba nan ma in aka fitar da dokan ma dai zamana dai mutane suna sanyin bi saboda ba a imposing din dokan akan mai laifi shine babban matsalar mu yanzu so yanzu wannan na zan fito da shi ne saboda in gwada ma mata cewa ni ma fa an ci zarafi na kuma na fito na dauki mataki kuma har na fada ma duniya an ji abin da aka mun kuma ga hukuncin da aka yi wataƙila wasu daga cikin mu mata wanda aka ci zarafin su kansu za su aje kunya in har ni da nake kokarin kare haƙƙin wasu da a ci min zarafi in fito in fada
to barista na ya dawo gare ki kamar yadda nayi alƙawari
yanzu misali kamar kungiyar da nake ta International Federation of Women Lawyers kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano misali zaki samu cewa kamar inda muna da cases da muke gudanarwa kuma duk wannan shari'u da muke yi muna taimakawa ne kyauta babu kokoban wanda ake tuhuma ko wanda yake yin tuhumar babu kokobansa zani amma za ki ga mu kanmu a dabaibaye muke da matsaloli waɗannan kungiyoyin na kare haƙƙin ɗan adam na ƙasashen waje masu rajin kare haƙƙin jinsi taimakon nasu baya zuwa gare mu sai dai ka je shi a can wani gurin wanda su kuma ba su suke yin aikin ba so ala hayyi halin wannan abun wata matsala ce da take ci mana tuwo a ƙwarya ta dade tana damun mu mun rasa yanda zamu amma kuma a lokaci guda ana kallon cewa waɗannan su ne da laifi duk da bazan musami ki ko bazan ƙarya ba akwai bata garin da dagangan za su dinga kawo jan kafa da jinkiri a shari'a amma yawan su bai kai yanda za su yi tasiri ba da a ce kayan aiki ya wadatu waɗannan turaku da muke da su kuma da a ce waɗannan turaku da muke da su ana ba su horo da sanin makamar aiki yanda ya kamata da shari'u za su ci gaba saboda mutane ai iri ɗaya ne mutanen da suke America mutum ne a America mutum ne a England mutum ne a Nigeria idan har gudanarwar tafiyar da shari'u ta America za ta yi tafiya dan me ta Najeriya ba za ta yi ba amsar tambayar ita ce kamar yanda na faɗa ba mu da kayan aiki babu wadatattun kotuna yanzu kamar wannan cin zarafin jinsi wato gender based violence da ake fama muna taraji muna kiran ayi kotuna na musamman saboda kotunan da suke da hurumin sauraron wannan shari'ar zaki ga kuma kundin tsarin tafikar da laifuka ya ba su hurumin su saurari shari'u masu yawa wanda a rana ɗaya zaka ga kotu ta yi case 20 30 har ma 40 a kananan kotunan mu na addinin musulunci to yaya za a yi irin waɗannan shari'u na cin zarafin jinsi a ce an cuɗanya su da irin waɗannan shari'u na yau da kullum kuma a ce an ga sun yi tafiya cikin sauri wannan ba zai yiwu ba ko shakka babu
mai sauraro anan ne kuma za mu ja burki a cikin shirin ciwon ya mace na wannan mako kuma ƙarshen tattaunawarmu akan wannan maudu'i na cin zarafin mata tare da barista Amina Umar Hussein da Hajiya Halima Baba Ahmad sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai komai raya mu domin sauraron wani sabon shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'az yake cewa muni lafiya
to madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku sharhin jaridun kasar Kamaru zan fara shirin jirgin namu na wannan makon ne da jaridan Imitation ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ta yabo na musamman ga shugabannin addini na kasar jamhuriyar Kamaru an da suka yi wani haɗaka da gwamnatin kasar domin cimma burinsu na yadda za a yi a bawa mata hurumin su na walwala a faɗin kasar jamhuriyar Kamaru da ma yadda za a yi a daina takura musu domin gudanar da harkokinsu na ƴancin mata. Sai kuma jaridar Afrin Media anda ita kuma ta ce har yanzu dai tsubune bata kare ba tsakanin hamshakin dan kasuwan nan Alhaji Babu Amin Dan Kullo da gwamnatin kasar Afrika ta Kudu. Har yanzu attajirin ya ce shi dai bai zai bada kai moriya ba kan waɗansu makudan kuɗaɗe wanda ita gwamnatin kasar Afrika ta Kudu take bin sa bashi. Sai kuma jaridar Le Jour ta kasar jamhuriyar Kamaru anda ita kuma ta bayyana mana cewar har yanzu dai ana ci gaba da dauki ba dadi a bangaren yan awaren kasar jamhuriyar Kamaru. Allah waɗansu da ba tantance ko su wane ne ba suka halaka farin hula har guda tara a wani harin kwantan bauna da aka kai a garin Baminda. Sai kuma jaridar Le Message ta kasar jamhuriyar Kamaru anda ita kuma bayani ta yi mana kan yadda gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru take ta kokari matuƙa ga ta kace wanta cimma burinta na inganta rayuwar talakawan kasar ta Kamaru musamman ma wajen sauko da farashin kayayyakin cimaka a faɗin kasar wanda yanzu haka al'umma suke fama da shi. Jaridan Le Bosch kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru ita kuma ta yi bayani ne kan yadda har yanzu ake kokarin gina waɗansu manyan hanyoyi a kasar jamhuriyar Kamaru domin inganta bulaguro na tafiya nan da can a faɗin kasar. Wajen kasar jamhuriyar Kamaru ta ce ta bada waɗannan kwangilan ne ba don komai ba sai domin talakawa su samu sawaba ta ɓangaren walwala. Za mu kammala shirin jirgin namu na wannan makon ne da jaridan The Guardian Post ta kasar jamhuriyar Kamaru anda ita kuma ta yi bayani kan yadda yanzu haka sarakunan gargajiya a kasar jamhuriyar Kamaru suka samu garabasa ta bangaren ministan harkokin cikin gidan kasar jamhuriyar Kamaru. Allah aka yi wa kowannensu karin albashi kasancewar gwamnati na bukatan inganta rayuwar sarakunan gargajiya a faɗin kasar. Mama Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Ta gaida Muhammad Awal Garba. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaice, babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta buƙaci a gudanar da bincike sosai bayan da jami'an tsaro suka kama wasu da ake zargin 'yan kungiyar Boko Haram ne suna yunkurin kai wa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Atiku Abubakar Hari. Kaman da aka yi ranar Lahadin da ta gabata, na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da fafatawa a kotu akan sakamakon zaben shugaban ƙasar Najeriya da aka yi a watan Fabrairun da ya gabata. Amurka za ta tura wa Ukraine ƙarin agajin soja na dala miliyan 400 ciki har da makaman kariya ta sama, ƙananan jiragen sama marasa matuƙi da kuma motoci masu sulke, a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Talata. Za a samar da makaman ne a ƙarƙashin tsarin Presidential Drawdown Authority da ke samar da makamai ga ƙasashen waje cikin sauri wanda ke ƙarƙashin ma'aikatar tsaron Amurka. Wata sa'i ma kayayyakin na isa cikin 'yan kwanaki bayan an amince da su. Kayayyakin za su fito ne daga rambun da ake jibge tarin makaman Amurka da ba a amfani da su. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun aiwatar da dokar rufe wurin gyaran gashi da jiki na mata a faɗin ƙasar a jiya Talata bayan cikar wa'adin wata ɗaya da aka ba masu masana'antar, lamarin da ya sa dubban mata rasa aiki a ƙasar da ke fama da talauci. Tun bayan komawa kan karagar mulki kusan shekaru biyu da suka wuce, hukumomin Taliban masu ra'ayin riƙau suka sanya tsauraran matakai akan 'yancin mata tare da hana su damar samun ilimi, fita bainar jama'a da kuma yin ayyuka da yawa.
Masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu. Sai kuma can an jima da ƙarfe 4 na rana agogon Najeriya da Nijar, wato ƙarfe 3 kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye.
Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Solomon Abo da ya hada shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ne Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalama.